sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barakanku da sake kasancewa da mu ta cikin wani sabon shirin
Baba Suda Sarkin Labari.
Kamar kulli yaumin al'ada, shirin shine ya zazzage rairaye, sannan ya tankaɗe muku labarai kafin su iso zuwa kunnuwanku. Haka zalika ma Baba Suda da kansa kan bibi wasu al'amura da suke ci muku tuwa ƙwarya, don ya yi nuni da na gyara ko nemo masalaha ga wasunsu. Sunana Aliyu Wali, da nake fatan za mu fara wannan shirin da bismillah, mu kuma ƙare shi da alhamdulillah. A cikin shirin na wannan rana za ku ji cewa
mun gama samun sedu da wasu bayanai, sai mu gurfanar da su a gaban kotu
domin jin irin gundume mai laifukan da suka tafka har za a gurfanar da su. Sai ku biyo mu. Hukumar Hizba ta sabunta dokan nan ta hana cakuɗuwa maza da mata a cikin ababen hawa. Wani bincike ya gano cin zogale ga mata masu ciki na da matuƙar illa ga jariran da za su haifa. Hukumullahu la ajabu. Fasinjojin da suke hawa baburin a rere sau na tsarin ofe sun yi zargin cewa yana tutsu duk da cewa ba jaki ba ne. Do Allah ku dakace mu, madalla. To ma sauraro, za mu fara buɗe an gara shirin da yin waiwaye zuwa wannan shiri na ranar Litinin, domin na sada kura jakadiyar Suda Sadiya Idris Yusuf ta karanto muku wasu daga cikin saƙonnin ra'ayin da kuka aiko mana dangane da jigon rahotannin ranar, wanda ya kalli batun yadda ya ƙaddamar da rusau a wani gidan haya da ya bar masu zaman hayar da tsilla-tsilla.
Saƙon da za mu fara da shi ya fito daga Aisha Awwal gurin gawa, inda take cewa waɗanda gini ya faɗo musu suka mutu, Allah ya ji kansu na asibiti, Allah ya ba su lafiya. Sai saƙon Bello Kabir rijiyar Lemo titin Jajira, da yake cewa gwamnati ki adalci a bi musu haƙƙinsu. Shi kuwa baban Mubarak Ahmad Liman babban gida ya bayyana ra'ayinsa ne kamar haka: gaskiya wannan zalunci ne a rushe gida, masu kaya ba su kwashe kayansu ba, Allah ya saka wa wanda aka zalunta. Shi kwa ra'ayin Abba Billah Hura kuwa cewa yake a ji tausayin talaka, gwamnati ta sa hannu a ciki. Za mu karkare da saƙon B Usman Zango, inda yake cewa wannan rashin adalci har ina, Allah ya kyauta. Masu saƙonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai ba mu damar karanta saƙonninku ba, mun gani muna godiya, Allah ya bar zumunci.
To Allahumma amin, mai tagwayen suna Halimatu Sadiya. Yanzu kuma sai mu leƙa ɗakin labarai da shirin namu ya ƙulla ƙawance da shi, domin mu saurari labarai amma a taƙaice.
Mai magana da yawun hukumar gidan ajiya da gyaran hali DSC Musbahu Lawan Kofar Nasarawa ya ce daga farkon shekarar 2019 zuwa ƙarshenta da take gabatowa, mutane uku ne suka rasu tsakanin ɗauraru da kuma waɗanda suke jiran hukunci. DSC Musbahu Lawan ya bayyana haka ne a lokacin da yake zantawa da gidan rediyon Dala FM jin kaɗan bayan kammala shirin shari'a aikace. Ya ƙara da cewa duk lokacin da aka samu mutuwar wani ɗaurarre, ana yi masa sutura ne kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanadar saɓanin a ƙasashen waje. A yayin da gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje yake ƙasar Saudiya don gudanar da umara tsawon makonni biyu, mataimakin gwamnan Kano Dr. Nasiru Yusuf Gawuna zai kasance a matsayin muƙaddashin gwamnan Kano. Wannan na ƙunshe ne cikin wata sanarwa da sakataren yaɗa labaran gwamnan Kano Abba Anwar ya fitar ga manema labarai. Khadija Isaac Muhammad daga sashen labarai.
To an gaida mai labarai. A mafi yawan lokuta akan ga idan an gurfanar da mutum a gaban kotu kuma karanta masa tuhumar da ake masa, to ana tambayarsa da cewa shin ya aikata laifin ko kuwa a'a, to da zarar ya buɗe baki zai yi jawabi akan abin da aka tambaye shi, sai ka ji an dakatar da shi tare da faɗin cewa kotu ba bayaninka take so ba, tambayar da aka yi ma ita ce ta an yi kokuwa shin ko me yasa ake hana mutun yin bayani domin samun amsar wannan labari tambayar kenan da mu ma muka yi wa mai magana da yawun rukunin kotunan wannan jaha wato Baba Juba Ibrahim
lokacin ba mahallin yin bayanin ka bane indai aka yi wannan takin fili din eko a'a kawai an gama saboda haka daga wannan lokaci mukaddara cewon ka dauki a'a alkali zai yi duba ga masu gabatar da kara prosecutor na koti kenan cewar to kaji wanda kuka kawo kuke zargin sa da laifin kaza-kaza din nan yanzu gashi a gaban kotu to ya fa musa ya ce ba haka bane kuna da shedar da za ku kawo da za ta tabbatar da cewar ku kuma haka ne alkali zai fitin wannan tambayar ga masu gabatar da kara prosecutor to prosecutor zai ce eh muna da sheda to sai a dauki wata rana da prosecutor zai fara kawo shedin sa dan ya tabbatar da wannan abin da wancan mutumin ya musa
to idan aka kammala jin shedin me kuma zai faru
to anan kuma alkali zai yi wani bayani zai ce daga shedin da suka zo gabana suka bada sheda yanzu ni na gamsu tabbas ka aikata wannan laifin saboda haka anan ma za a sake maka wannan tambayar haka ne ko ba haka bane idan ka sake cewa ba haka bane to shikenan sai a kare to shikenan kana da shedin da zaka kawo ko kuma kai da kanka kana da bayanin da zaka yi ko kuma kana so a kira maka daga waɗannan shedin da suka zo suka bada sheda a kanka da zaka zo ka kawo a gaban kotu domin su kare ka tabbatar da cewa abin da ka fada ba haka bane to a wannan lokacin za a baka wannan damar
haka ne dama an ce shari'a sabanin hankali da haka ne kuma za mu sauka kan jigon rahotannin namu na wannan rana wanda zai kalli yadda wasu daga cikin fasinjojin da suke yawa baburin a daidai sau na tsarin ope suka yi zargin cewa yana yin tutsu duk da cewar ba jaki bane domin jin irin tutsin da yake yi din tunda dai shi din ma hawan sa ake yi ga jakadiyar su da falmata Abdullahi Misheliya da cikakken rahoton tutsun ofe din wanda yake ka da fasinjojin sai ka ce wani jaki a to jaki mana amma fa irin na zamani da ake hawa tsarin yanar gizo kuma a wannan rayuwa dan haka ne ma ya zama fannin mu na rayuwar mu a yau
Tsarin hawa baburin a daidai ta sau na ope wani tsari ne da ake gudanar da shi ta hanyar yanar gizo wanda kuma daga baya-bayan nan aka fara amfani da shi a nan jihar Kano to amma fa sai dai a iya cewa tun kafin a ci Talata da Laraba wasu daga cikin masu amfani da tsarin sun fara kokawa kan yadda suka ce ana cire musu kudade ba tare da an dauke su ba Abubakar Suleiman matashi ne da yake amfani da ope din ya kuma shaida mana yadda ya fara fuskantar diban kudin ba tare da an dauke shi ba kamar yadda ita ma wata walida da Usman ya fara da ita
idan misali na yi odan inda zan je za a nuna min gashi an anshi odan sai in zauna in ta jira na yi ta jira kuma mai mashin din bai zo ba sai can kuma sai daga an sa min arrive kuma alhalin ban hau mashin ba sai kuma a nuna min ga kuɗin da zan biya irin wannan kalubalen da ake yawan fuskanta yana da matukar bacin rai saboda ya mutum bai abu kuma sai a zo a ce ya kuma sannan a ce sai ma ya biya kuɗin
sanda na hau suka sa min arrive na zauna na jiran su daga baya kuma sai na kawai na an sa in sun ma fara tafiya da zan yi counseling kuma na zauna nan shiru na tunanin kawai sai suka sako min welcome plate transaction ban tura ba ina so na yi wani haka da baya da zan yi na tura musu kuɗin ba tare da sun kai ni inda nake so ba
Shi kuwa Umar Hamza Ibrahim cewa yayi matsalan da ya fara fuskanta ita ce ta ƙarin kuɗin
lokacin na ajje mashin dina na fito na hau kuma a farko suka sa min zan biya 25 naira sai da aka yi drawing dina sai naga kuma an samu 100 naira sai suka yi transfer din su kawai suka dauka mu
Idris Dayib Hausawa yana fuskantar matsalan dogon zagaye ne idan aka dauke su kafin a kai su wajen da za su je
an dauke ni daga nan Hausawa za ka ni cikin sharada kuma aka bi da ni ta wani wuri na musamman wanda ni wurin ma ban taba zuwa wurin ba da daban sai daga baya kuma aka dawo wurin kinga tilis da an dan bata lokaci raina ya dan baci gaskiya mun ji dadi ba
to duk kokarin da muka yi dan jin tabakin mahuguntan ope din abin ya titira kama daga kan babban ofishin su dake unguwar kawo har zuwa wanda ke unguwar rijiyar zaki amma sai suka ki cewa komai saboda a cewar su yin maganan zai iya jawo musu wani matsala a madadin abokiyar aiki Asma'u Tijjani da Hafsat Ismail da ni kuma Falmata Abdullahi Musheliya Baba Suda
to sai mu ce Allah ya ci gaba da tarrafawa garin mu nono kar mu dinga shan sa da tsamiya kuma wannan labari shine a matsayin jigon rahotannin shirin na wannan rana. Kuma za ku fara iya turo mana da ra'ayoyinku a kansa tun daga yanzu ta lambar waya 08091149995 muna dakonku. Kuma gabanin mu kawo muku wannan shiri mun saka labarin a shafinmu na sada zumunta na Facebook da LFM Kano, har ma jama'a da dama suka bayyana ra'ayoyinsu. Da yanzu zan sada ku da jakadan Suda Abba Haruna Idris domin ya karanto wasu daga cikinsu.
To madalla, afan wani mukutar cewa yayi daman masu iya magana suna cewa Arhaba ta Ado, shi kuwa ra'ayin Muhammad Sani Tallagar ku cewa yake ya kamata jami'an OFE da masu hawan sa su gyara manhajar su, fasinjoji kuma su bari sai sun shirya tsaf sannan za su kira OFE din. Ashir Salu gano cewa yake daman ai duk wanda ya sirariya ya san za ta zubda ruwa. Haruna Kima ku cewa yake Allah ya kyauta dama ai yan kasuwa ne. Ra'ayin Baba Yahaya Ali cewa yake gaskiya abubuwan su da yawa ya canza. Shafiu Usman cewa yake Allah ya kyauta daman aini ban ma taba hawa ba, Allah ya kawo mafita. Ra'ayin Ruwaya Yakum Madobi kenan. Kabir JJ Karaye Sokoto cewa shi sa ma ni kwata-kwata ban cike shi ba a shafin internet. Ra'ayin Shafi'u Sauna cewa yake Arhaba ta Ado mu dai yan kallo ne. Aminu Nabawa cewa yake nima an dauko ne daga Sa'adatu Rimi zuwa Dorayi, amma 548 suka saka na biya kuma bypass muka biyo. Za mu karkare da ra'ayin Sheikh Faruku Abdullahi Tukuntawa inda yace tsarin OFE alkhairi ne a gare mu domin ya samar mana sauki sosai a bangaren tafiye-tafiye. Muna fatan Allah ya sa masu iko da shi su gyara matsalar domin kan lamarin ya lalace. Gare ka Aliyu Wali.
An gaishe ka Abaci. Yanzu kam da haka ne kuma za mu kalli wani batu da jami'an 'yan sanda suke yi idan suka bayyana a wani wurin da ko dai ake aikata laifi ko kuma aka riga aka aikata. Mai sauraro, ba wani batu bane nake son na bayyana maka, sai dai yadda za ka ga idan jami'an sun bayyana a wurin suke tarkace kowa da kowa da yake wurin, har ma da 'yan baruwa na, kuma su gwamutsa su a cikin mota in ta kama ma a kunna jiniya birki kuma sai ta ji opus. To abin tambayar mai sauraro shine, idan aka da ta ji opus din aka ware har aka rabe tsakanin mai laifi da maras laifi, ko yaya ake da marar laifin? Tambayar kenan da Suda yayiwa kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano DSP Abdullahi Haruna Kiyawa.
Waɗanda suke da laifi aje su muke binciken su. Mun gama samun sedu da wasu bayanai sai mu gurfanar da su a gaban kotu. Muna kaiwa mutum muka ga ba shi a ciki tun muke sallamar su. An tantance ka, an ga cewa kai baka cikin wayannan bata gari. To ai ba rike ka za a yi ba. Ya ce za a yi to assalamu alaikum.
To a tsarin beli ake bada mutum ko kuwa kawai sakin sa ake yi?
Idan an bada kai beli ta yi yiwuwa in wani abu ya taso a neme ka. Za a bada kai, za a nemo wani dan wanka dan kashi a hannunsa, za a masa bayani a ce abin da ya faru shine mun je wurin aiki kaza, ga abin da ya faru saboda ka tabbata shi. Amma in bincike mu ya nuna cewa fa za mu iya nemo shi, to za mu kira ka kai da ka karbe shi ka dawo da shi.
To sai mu ce Allah ya raba mu da tsotsayin ban ji ba kuma ban gani ba. A nan kuma hukumar Hizba ta buƙaci gamayya ƙungiyoyin direbobin adaidaita sahu da su gurci gaba da cuɗa maza da mata wajen gudanar da haya a ababen hawansu daga 1 ga watan Janairun sabuwar shekarar 2020 mai kamawa. Babban kwamandan hukumar Hizbar Sheikh Harun Muhammad Sani Ibn Sina ne ya buƙaci hakan a lokacin da yake ganawa da gamayya ƙungiyoyin direbobin baburin mai kafa uku da hukumar ta gayyato su domin sanar da su cewa an sabunta dokan nan da ta yi hani da cuɗa maza da mata a cikin ababen hawa. Sheikh Ibn Sina ya bayyana cewar an samar da wannan doka ne tun cikin shekarar 2000, kawai dai an sake sabunta ta ne domin ganin an tabbatar da babban aikin hukumar Hizba na umarni da kyakkyawa da kuma hani da mummuna. Kasancewar yadda aka yi watsi da bin umarnin dokar, wanda kuma hakan ba ƙaramar fitina yake haifarwa a cikin al'umma ba. Ba'ada haka ya ce daga wannan rana da aka ambata dakarun hukumar za su fita domin su tabbatar da cewa an bi wannan doka sau da kafa, inda a matakin farko za a fara da yin nasiha, sannan kuma sai biyan tarar kuɗi da bai gaza 5,000 ba ga duk wanda aka samu da laifin bujirewa wannan doka. Wannan kenan. Da haka ne kuma za mu leƙa kotu, inda za mu sauka a babbar kotun jiha mai lamba 3 ƙarƙashin jagorancin Justice Ahmad Tijjani Badamasi, inda ta dakatar da Alhaji Sharif Sagir Wada daga bayyana kansa a matsayin shugaban ƙungiyar kantin kwari cikin ƙunshin wani roƙo wanda babban baturen shari'ar Kano ya yi a gaban kotun. Yana ƙarar Sharif Sagir Wada da ƙungiyar 'yan kasuwa ta kantin kwari. Justice Badamasi ya ayyana cewar ko dai shi Sharif Sagir ko 'yan koransa ko hadimansa, kada wanda ya ƙara yin tasarifi a matsayin shugaban kasuwar har zuwa ƙarshen shari'ar. Kotun kuma ta sanya ranar 10 ga watan gobe don sauraron kowane ɓangare. Tuwalla kyauta. Sanannen abu ne cewa zogalaganye ne da ke ɗauke da sinadarai da aka samarwa mai ci domin ƙarin lafiya da kuma kare shi daga kamuwa da cututtuka. Hakan kuwa bai hana binciko wasu illoli da ke tattare da cinsa ba, musamman ga mata masu juna biyu. Mai sauraro, ganyen zogale na taimakawa wajen kawar da hawan jini, cututtukan da ke kama zuciya, ciwon siga, cutar daji, inganta fatar mutum da dai sauransu. Sai dai kash, duk da amfanin da zogale ke da shi a jikin ɗan adam, ma'abota bincike daga jami'ar Ibadan sun yi kira ga mata masu juna biyu da su guri cin zogalen, 'ya'yan zogale da man zogale, domin yana yi waɗanda ke cikin su illa. Wai! Farfesa Adepolarin Malomo Poliso Atiba da Dr. Innocent ne suka gano hakan a bincike na suka gudanar a jikin wasu ɓeraye 20 da ke ɗauke da ciki. Sakamakon binciken ya nuna cewa ganyen zogale na yi wa ƙwaƙwalwa, jijiyoyi da ƙasusuwan jariran da ke ciki illa matuƙa tun kafin su zo duniya. Malamo ya ce alamomin illolin da zogalen ke yi wa jarirai sun haɗa da haifar ɗan da ba shi da ƙafafuwa ko kunne ko baki ko cibiya, sannan kuma da ƙasusuwa marasa ƙarfi da dai sauransu. Likitocin dai sun yi kira ga mata masu ciki da saƙurar cin ganyen zogale a duk lokacin da suke ɗauke da juna biyu. To fa kun ji, ni dai babu abin da zan ce. Ko mai sauraro ya taɓa jin sunan mutum a juji? To idan baka taɓa ji ba, ga yadda ya samu asali har ma da ma'anarsa da za ka ji shi a tattaunawar da jakadan Suda Nasir Kale da Abubakar ya yi da masanin tarihin nan Aminu Ibrahim ɗan iya ta cikin fanninmu na daga taskar Hausa.
A juji kamar da to an yi haifa-haifa ne ana wabi, ko ku ba wabi ba ma ko ɓari, ko ku an haife su sun ɗan data su mutu, ko wanda za ta samun irin wannan ajere-ajere. Kuma aka haifa a irin gargajiya ta kan musulunci sai a ce a juji. Domin da musulunci izo ka ce za ka mai da mutum juji, wato mai kwan ka tallafa ka roƙi Allah wato tsayar ma da shi. Shi sa daga baya sai aka yi koyi da abin da annabawa suka yi a baya, kamar da Alƙur'ani ya ba da labari sai a ce ya haya, kamar yadda aka yi wa Annabi wato ainihin wato cewa Allah zai maka kyauta da ya haya, wato kamar ka ce alaraya shine ya haya. Amma a juji kaga abu ne wanda yake na maguzanci.
Baba Suda, sarkin labari.
To mai sauraro, anan za mu rufe wannan shiri a wannan lokaci a madadin shugabar shirye-shiryen tashar Asma'u Sadiq Baby Nice, sai kuma jagoran shirin Ibrahim Abdullahi Soran Dinki. haɗe kuma da jigajigai 'yan biyar sarakan zazu Abdulbasir Abdulmumin da Bahar Isa ne suka faɗi tashin sarrafa na'urar da sadan da ku ni Ali Wali da na shirya shirin kuma da gabatar da muryata nake cewa Allah ya bar mu cikin aminci.